بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan haduwa ta mu da muke duk wata, kuma inda watan da ya gabata aka zabi mawdu'i da ya shafi gyaran jiki da hukunce-hukuncen sa a shari'ar musulunci. Wannan zai zo majalisin mu na biyu, kuma muna fatan da izinin Allah yau za mu karkare waɗannan batutuwa da muke yi. Allah shi taimake mu. Yau muna rana 27 ga watan Safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447, kuma 21 ga watan 8 2021. Bayan haka, kafin mu ci gaba da karatu, akwai abu biyu zuwa uku. Abu na farko shine muna ta'aziyar Rashida muka yi na ɗaya daga cikin ɗalibanmu, wacce Allah ya mata rasuwa jiya, wato malama Maimunatu. Allah ya fi mata, Allah ya ji kanta, wanda kuma ba su ji ba to su ji. Ɗaliba ce wacce take da ƙoƙari. A cikin ƙarshe-ƙarshen ababen da ta yi a rayuwarta suna da alaƙa da wannan makaranta tamu. Akwai daura da za a gabatar ranar Lahadi, wadda ake duk bayan watanni biyu. To sai da ta ware wasu kuɗaɗe ta ce a yi wa wasu rijista, domin ita ta san ba za ta iya halarta ba. Allah ya fi mata. Abu na biyu shi ne, rannan wata ta yi min saƙo a game da wannan muhadarar da aka gabatar wancan watan. Wata ti wata tambaya, to ta yi rubutun ta telegram, na ba ta amsa cewa ban gane abin da take ta rubuta ba, amma dai dukkan alamu na nuna ko wani ƙarin bayani take yi akan wata tambaya da aka yi, amma dai gaskiya ban gane rubutun ba. To in bata hau telegram din ta duba ba ne, dan bata sake gyarawa ba. In kuma abin ta san yana da alaka da wannan karatun, to da Allah ko da rubutawa yanzu sai ta yi domin a karanta. In gyara ne to sai a karbi gyara, in kuma ƙarin bayani take yi shi ma sai a ji, in kuma ita ce take neman ƙarin bayani to sai mai ƙoƙarin ƙarin bayani. Allah shi taimake mu. Abu na uku, masu shigo wannan don Allah su yi ƙoƙarin su zauna a natse, sannan masu waya su kashe, kowa ta kashe wayarta. Idan ba ku manta ba, mun tattauna akan abubuwa da yawa, kashi-kashi. Abinda na fi son mai tariyarsa abu ɗaya shi ne fi muhimmanci, yadda muka kasa gyaran jiki gida huɗu. Akwai na farko, ibqa'u zinatil khilqiyya, gyaran jiki da nufin mace ta tsare yadda Allah ya halicce ta, adan da Allah ya bata na halittarta ta tsare shi. Muka ce wannan ya halasta ko? Na biyu, az-ziyadatu 'ala zinati al-khalqiyya, sai ƙari a bisa asalin halittar da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa mace da adan da ya bata. To ina jin anan za mu tashi, lokaci ya ƙure mana. Duk tattaunawa da muka yi da shimfiɗar da muka yi ta tabbata ne, ta kuma ƙare a gyaran jiki da ma'anar mace ta kula da jikinta, halittar da Allah maɗaukakin sarki ya mata mai kyau. Domin mun faɗi cewa kowane ɗan adam Allah ya halicce shi kyakkyawa, yana da bangaren kansa sai dai ɗan adam su kan kalle shi ta wata fuskar shiga kila adam bai musu ba su wannan kuma dabi'a ce ta ɗan adam amma umumin halittar ɗan adam Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sannan ya ce wa sawwarakum fa ahsana suwarakum to gaba ta biyu ko hukunci na biyu ko kaso na biyu na gyaran jiki shine gyaran jiki bi ma'ana ziyadati ala zinati alkhilqiyya mace ta tafi da cewa za ta gyara jikinta amma ta yi ƙari a bisa yadda Allah ya halice ta to wannan shi kuma ya kasu gida-gida shi ma idan muka kalli nassosan shari'a da fatawoyin malamai da suka fassara nassosan to za mu ga cewa mace ta ƙara wani abu a halittar da Allah ya mata da kyan da ya bata to ya kasu gida-gida na farko shine al-mubah wanda ya halasta bari mu fara da shi ya halasta mace ta ƙara kyanta a bisa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mata a bisa ƙa'idoji na farko Allah yuzila aslan zinatil khilqiyya kada wannan ƙarin da za ta yi ya kawar mata da asalin yadda Allah ya halice ta ku ji wannan ƙa'ida ce mace za ta yi ado ta dora a bisa asalin adan da Allah maɗaukakin sarki ya halice ta da shi to sharadi na farko ƙa'ida ta farko kada wannan adan da za ta yi ya kau da adanta Allah maɗaukakin sarki ya halice ta da shi misali kada ta je ta shafa wata hoda wadda za ta maida ta daga yadda Allah ya halice ta ta koma wata halitta ta daban na biyu Allah ya duma sannan wannan kwalliyar da za ta yi kar ta zama titir haka ta riga ta canza kanta kamar masu yin tatu na uku Allah ya kuna fihi ikhfa'un li haqiqatiha kar ya zama wannan adan da ta yi ya ɓoye asalin yadda ta yi wanda ya zama tadlisi kenan tadlisi shine ɓoye baki a bayyana fari ɓoye mummuna a bayyana mai kyau kashin dankali kenan manya-manya masu kyau a sama ƙanana-ƙanana marasa kyau kuma a ɓoye to kattai na hudu an yazida fi zinatil khalqiyya ya zama zahirin ya ƙara mata kyan na biyar an yuf'ala dhalika lizawj ta zama mijinta take wa ba wani ba na shida alla yuf'ala dhalika li izhar abin nan alla yuf'ala dhalika ma izharil awra kai ya zama in za a mata wannan adab sai ta tafi wajen wadda za ta yi mata ta ga al'auratta wannan su ne dokoki guda shida da suke da alaƙa da mace ta ƙara kyau a bisa kyan da take da shi misalinsa kwalli sa kwalli halal ne ƙari ne a bisa mai a bisa asalin kyan da Allah ya halicci mace da shi kwalli na biyu lalle ko kunshi shi ma ƙari ne na ado a bisa asalin adan da Allah ya halicci mace da shi kuma manzon sama ya tabbatar da shi na uku abinda suke ce mishi al-mikyaj shine dais babu laifi mace ta yi dais wa mijinta misali na hudu shine hujin kunne ya halasta kun ga asali ba da shi Allah ya halice ta ba amma shari'ar musulunci ta yarda a huda kunne domin a sawa mace dan kunne mace ta sa dan kunne ya halasta haka nan ya halasta ta huda hanci in al'adarsa ana huda hanci domin ta sa kwalliya a hancinta wa mijinta ka kuma manta da waɗancan ka'idojin guda shida su ne suke ɗaura wannan halascin mace ta sani idan ta saba wata ka'ida daga cikin waɗannan ka'idojin guda shida da aka ambata to akwai yiwuwar ƙarin adan da za ta yi wanda aka halasta mata ya tashi daga halal ya zama haram wannan kuma ya faru ne a bisa ita ce ta ja wannan abin ya zama haram alhali asali halal ne mun gane domin shari'ar musulunci tana da ka'ida idan ta halasta wani abu amma sai ta ɗaura halascin da wasu dokoki to a sani duk lokacin da aka warware waɗannan dokokin aka kibin su to wannan abin da aka halasta zai tashi daga halal ya koma ya zama me ya zama haram al-imam al-qurtubi rahimahullah yana faɗi a cikin tafsirin sa yake cewa al-manhiyu anhu ƙari akan ado wanda aka haramta wa mace innama huwa fima yakunu baqiya sai dai idan za wanda ya kasance ne ƙari ne kuma ƙarin na nan tabbatacce a tare da ita muka buga misali da tatu akwai wani abu da ake ce mishi tatu tsohon abu ne a tarihi to amma sai a wannan zamanin namu waɗannan kafafan sada zumuntan suka sake bankado da abu kuma ya kasance abu ne da ake siffanta mafi yawanci masu mutanen banza ne wanda kila ba su da rabo a lahira su ne suke yin wannan abin da ake ce mishi tatu su je a zana jikinsu a yi musu zane-zane kuma zanen yakan shiga har cikin asalin halittarsu fatarsu ta yadda ba a iya kau da shi sai an shiga cikin abin da tiyata an yi wani aiki na musamman sannan a iya kawarwa wadda aka yi mata ko kuma namijin da ya je aka mishi wannan zane-zanen da ake ce masa tatu shine sai al-imam al-qurtubi sai ce fa amma ma la yakunu baqiyan amma duk adan da mata za ta yi ta dora a bisa asalin adan da Allah ya halicce ta da shi wanda ya zama zai tabbata wanda bai tabbata kalkahli kaman kwalli wata zayyuni bihi linnisa'i kuma mata su yi ado da kwalli faqad ajazal ulama dhalika to malamai sun halasta mace ta yi haka malikun wa ghayruhu al-imam malik yace halal ne mace ta sa kwalli haka nan ta yi ado ga mijinta adan da ba tabbatacce bane bai canza mata halittarta ba amma ya kara mata kyau al-imam malik ya ki maza su rika sa kwalli al-imam malik a wajensa bai san maza su sa kwalli sannan al-imam malik a wajensa ya hana maza su lalle to sai nau'in da aka haramta shi kuma nau'in da aka haramta na adan da mace za ta yi a bisa asalin adan da Allah ya halicce ta da shi shine wanda ya saba waɗancan ka'idojin guda shida da muka ambata ka'idojin zan maimaita muku su don suna da muhimmanci ka'ida ta farko kai ya canza mata asalin halittarta da Allah ya halicce ta lalle na canzawa kwalli na canzawa kun ga bai canzawa huda fa ba ta canzawa asalin huda ta Allah da annabi na biyu ka'ida ta biyu kai ya zama wannan adan dawwamamme ne a tare da jikinta na uku kai ya kasance wani abu take boyewa da ba ta son mijinta ya gani wanda Allah ya halicce ta da shi na hudu ya kasance tabbas din ya kara mata kyau din kai ya zama ta yi irin na aljanin nan da ake yi aljanin amare za a kai amarya ɗakin miji yarinya amma sai riganta ta yi kama da aljana ita ba aljana ba ita ba mutum ba na biyar ya zama mijinta za ta yi wawa na shida kar ya jawo wajen aikata haka sai ta je ta bayyana al'aurar ta ga wanda za ta mata wani yazu billahi ana ba da labari a wasu wuraren maza ma ke wa mata to wannan haramun kun ji ko to duk wanda ta duk adan da mace za ta yi a bisa adan da Allah ya halicce ta da shi ya saba ɗaya daga cikin waɗannan ka'idojin shida to zai zama haramu ba a kasance wasu asalin sa haram ba a saboda ya sabawa ka'ida wacce ita ce ta halasta shi ina misalan sa misalan wanda yake haram alwashmu wan nimasu wat tafliju wal waslu wal washm alwashmu hadisin manzo Allah sassama yazo hadisin sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yace Allah ya tsine ma la'ana Allahu alwashimati wal mustawshimati Allah ya tsine wa mata waɗanda suke zuwa su ce ayi musu shafe-shafe waɗanda za su canza musu halitta wal mustawshimat da kuma alwashimat masu sana'ar al mustawshimat waɗanda suke zuwa su nemi cewa a musu wal mutanammisat da kuma matan da suka kasance suna zuwa su je su ce a cire musu gashin gira shine annimasu sannan wal mutafallijat da matan da suke zuwa su ce a tsaga musu shirya lil husni wai suna yin wannan dan su yi kyau al mughayyirati khalqallahi ta'ala wadanda suke canza halittar Allah madaukakin sarki sayyiduna abdullah ibn mas'ud yace malila al'anu man la'ana an-nabi sallama ya za a yi ba zan tsine wanda Allah ya tsine mata ba wa huwa fi kitabillahi kuma Allah ne ya bada umarni yace wa ma atakumur rasulu fakhuduhu duk abinda manzo sama ya ba ku to ku ansa wa ma nahakum anhu fantahu abinda kuma manzo Allah sama ya hana ku hannu to abu na farko daga cikin waɗannan misalan su shine alwashmu shafe-shafe shafe-shafe asalin sa yadda suke yi a jahiliya kafin zuwan musulunci allura ake samu ko wuka sai ai ta tsatsaga wa mace fuskar ta kun ga kamar zane kenan bayan an tsaga sai a zo sai a sama farar wuta sai a shafa a wannan sai ya canza wannan abin sai ya zama kore shikenan sai jini ya daina zuba shine asalin alwashmu to amma yanzu alwashmu ya wuce nan ya wuce zane-zane mayika ne mata suke samu shikenan sai su canza daga Allah yadda Allah madaukakin sarki ya halicce su na biyu akwai annamas shi kuma shine mace sai ta je a cire mata gashin gira wannan gashin saman ido kai ba gashin gira ba gashin saman ido na shine gira ita gira shine ake da jagira ko sai ta je sai ta ce a cire mata shi suna daukar sa a matsayin wani abu ne na kwalliya sannan misali na uku shine at-taflij shine mace ba ta da wushirya sai ta je sai ta ce a tsaga mata wushiryar baki wai kwalliya za ta yi da shi wanda da yawan likitoci ma muna jin dentist suna cewa ciwo ne matsala ce a haƙori haƙora su haɗe ga baki ɗaya to shine ake ɗauka haƙoran mutum lafiyar silam amma tun can da ana ɗauka wannan tsagin a matsayin kwalliya wai kyau ne to idan Allah ya halicce ki da shi shikenan sai ki je ki ken da shi in Allah bai halicce ki da shi ba manzo Allah sama ya hana ki haramun misali na uku shi alwashu shine tahdidul asna shi kuma shine feƙe haƙori kuma me za ta yi da shi uhu haƙuranta a mai da su su zama sirara shine ake ce mishi alwashu shi ma nau'i ne na ƙari a bisa ado wanda Allah ya halicci mace da shi ƙarin da bai halasta ba misali na biyar na ƙari a bisa halittar da Allah ya halicci mace da shi kuma ƙarin da bai halasta ba alwaslu shine ziyadatun fi sha'ri min ghayrihi mace ta ƙara gashi ƙarin gashi malamai sun tattauna akan wannan al-imam al-qadi iyad ya tattauna akan wannan mas'ala a cikin sharhin muslim wato ikmalul mu'lim yake cewa ikhtalafa al-ulama'u malamai sun yi sabani fi ma'ana nahyi sallallahu alaihi wasallam an dalik mecece ma'anar hannun manzo Allah sama da yayi game da ƙarin gashi fa qala ba'dhum an samu wasu malamai suka ce la ba'sa fi wasliha sha'araha bima wasalathu min sufin aw kharqin ma lam yakun sha'ara wasu malamai suka ce babu laifi mace za ta iya junin wani abu wanda ba gashi bane kamar misali ta sa kyalle ta sa wani dan tsumma ko zari ta ƙara suka ce ba laifi malam ya kun sha'ara matakar ba gashi bane suka ce wa innama wannahyu innama yakhassu bisilati bisha'r hanin da manzon sama yake kawai ya shafi in gashi zake ƙara wannan magana an samu ta daga babban malamin fiqhun masar da ake ce masa al-imamu Laith ibn Sa'd sa'an al-imamu Maliki wasu kuma malaman suka ce al-waslu bi kulli shay'in mamnu'un wasu suka ce duk abinda mace za ta ƙara ko ne ko gashi ko ba gashi ba to haramun ne li'umumil khabari saboda hadisin yazo ya ce alwasila kawai daga cikin masu wannan ra'ayin na biyu akwai al-Imam Malik da kuma wasu malamai kuma wannan zaben al-Imam Tabari kenan amma an samu wasu su kuma sai suka ce ya halasta ma a ƙara gashin su kuma me suka ce yanzu muna da mazhabobi uku mazhabar farko ita ce mazhabar da ta ce idan ba gashi ba ne ya halasta za a iya ƙarawa mazhaba ta biyu suka ce ko gashi ko ba gashi ba bai halasta a ƙara ba ta uku su kuma suka ce ya halasta mace za ta iya ƙara gashi amma idan ya kasance mijinta ne za ta ƙara rawa to wace magana ce daidai magana tsakiya ita ce tafi zama daidai ya halasta idan an tabbatar da cewa akwai buƙatar a ɗaura wani abu a gashi amma bai kasance gashi ba ko gashin ɗan adam ko gashin doki wannan bai halasta ba amma idan zare ne to babu laifi za a iya ɗaurawa mun ji wannan fahimta to ita ce tafi shine har shi kanshi al-imam al-qadi iyad yake cewa fa amma rabtu khuyutil harir al-mulawwana amma daura zarruka na al-harini masu kyalli wa shibhiha da makamantansu mimma la yushbihu ash-sha'ra wanda ba su kama da gashi ba falaysa min al-wasli wannan ba karin gashi bane wala huwa maqsiduhu sannan kuma ba ana nufi bane dan a ƙara wa innama huwa litajmili wat tahsin mata suna yin wannan ne dan ado a kansu so daga mazhabar da tafi ita ce ta tsakiya waɗanda suka ce ya halasta ayi ko da ne to ya za su yi da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu alwasilata walmustawsilata kuma manzo sama da ya tashi yayi tsinuwa bai bambanta tsakanin ki wa mijinki ko ki wa wani ba alwasila kawai yace sannan waɗanda suka ce su kuma kwata-kwata a kulle su kuma sun tsananta amma daidai shine tsakiya ya halasta ayi amma ba da gashi ba gashin nan ko na dan adam ko na dabba duka ba za a yi amfani da shi ba amma idan zari ne mai kyalli-kyalli to ba laifi wanda da an ganshi an gane cewa ba ƙarin gashi aka yi ba wannan babu laifi dan an ƙara kun haddace wannan to to wannan malamai sun yi wannan akwai maganganu da yawa amma lokacin mu bai da tsawo ina jin ai mun fahimci wannan gabar ta biyu التجميل بمعنى الزيادة على الزينة الخلقية كلية كوجارن جكي أما صيمي كاري أبسا أدن دا ألا مدوك تنسكي يحل تشمة تدشي شيكو مياك سيجدا بيو أخوي كارن دا يحلستا أخوي كما كارن دا بيحلستا با كارن دا بيحلستا با شيني وان دي سابا وكاردو جي شيد دا مكفتلي أخوين دا يحلستا wanda ya halasta shi kuma shine wanda ya cika waɗannan ka'idojin guda shida to mu tafi gaba ta uku gaba ta uku ita ce at-tajmil bi ma'ana taghyir zinatil khalqiyya kai gyaran jiki kawai zuwa ma za a yi kwata-kwata ita yadda Allah ya halice ta bai mata ba kwata-kwata kawai canza halitta Allah za ta tashi ne daga yadda Allah ya halice ta ta canza wancan ƙari ta yi wannan kuma kwata-kwata canzawa take so ta yi ita bai mata ba yadda Allah ya halice ta al-maqsidu minhu ibdalu zinatin khalqiyatin ghairi muradatin min al-qasidi bi ukhra hiya muraduhu ma'anan wannan mace ta je a canza mata halittarta kwata-kwata ita manufar da Allah madaukaki abinda Allah ya halice ta da shi ita ba wannan bace mafitar manufarta ita tana da manufarta ta daban yanzu technology ci gaban duniya ya kawo yin wannan ya zama wani ruwan dare a kasashen turawa kasashen da suke ikirarin sun ci gaba irin wannan ya zama wani abu gama gari ba a daukar sa a matsayin wani abin kyama wannan kuma tabbatar da manufar iblis ce iblis lokacin da Allah ya kore shi daga sama yayi wa Allah rantsuwa Allah ta'ala bayan ya tsine masa yace la'anahu Allah Allah ya tsine wa shaitan wa qala sai shedan yace la attakhibanna min ibadika nasiban mafruda wallahi wannan tsino ba za ta tsaya kaina ba sai na ibu wani yanki mai yawa daga cikin bayinka sun biye ni sai yace wala udhillannahu wallahi sai na batar da su wala umanniyannahu kuma wallahi sai na sa musu burace na banza wala umanniyannahum sai na sa musu buri burin da zai sa su rika saba maka shine wala umanniyannahum sannan wala amurannahum sannan yace wallahi sai na ta umarta su fala yubatchikunna adhanal an'am sai su rika guntule kunnuwan dabbobi a matsayin tsafi da kuma bauta cewa dabba kaza an yanke mata kunne to an ba aljini kaza ko an ba shedani kaza ko an ba da kyautan wannan dabbar ga gunki kaza shine tabkiku azanil an'am domin su zama qurbani zuwa gaba litakuna qarabina li al-asna domin su zama ababen da aka sadaukar da su gawa ga gumakansu sannan wala amurannahum yace na rantsi da kai wallahi sai na ta umarta su fala yughayyirunna khalqa Allah wallahi sai sun canza halittarka sai sun canza halittar Allah shedan ne yake fada wa Allah madaukakin sarki
bayan Allah ya tsine masa. Saboda kai daga cikin abinda shedan yayi wa mutane a wannan zamanin namu shine wahayina su canza halittar da Allah madaukakin sarki ya musu. Amma ya kasu gida biyu, wanda ya kasu gida biyu, abu na farko akwai abin da suke ce mishi tahsinul mazhar wa tajdidish shabab, mace ta tsufa ta ce ita ba ta yi da ta tsufa ba, saboda ka sai ta canza tsufan nan. Ta kauda tsufa kawai ita ba ruwanta. Saboda ka sai ta je daga cikin abin da aka rika musu a cikin abin da ake yi na wannan shine mutun yaje kwata-kwata. Maza sukan yi wanda manzo sama ya hana, hadda mata ma, shine me taswidu ash-shay, misalin farko ce taswidu shay, furfura ta hutu, sai mutum ya ce bari ya daye, wannan manzo sama ya hana. An zo da baban sayyiduna Abubakar ya musulunta, Abu Quhafa radiyallahu anhu ya zo ya musulunta, ko ina a jikin shi gashin jikin shi ya zama fari, baban sayyiduna Abubakar fa, kuma a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗansa sayyidina Abubakar ya kai shekara 60 da wani abu a lokacin, to shi kuma shekara shi nawa kenan? Kun ga yana da shekaru. Allah ya azurta shi da musulunta, ya musulunta a ƙarshen rayuwarsa. Bayan ya musulunta, Annabi sama ya ba shi kalmar shahada, sai manzon sama ya ce musu bayan ya taya shi minna, sai ya ce ghayyu shayba, yace ku canza masa wannan furfura, amma wajtanibus sawada, amma idan kun tashi kar ku sa mai baki. Saboda ka babu kyau yin amfani da baki domin canza furfura, amma ya halasta za a iya wa furfura lalle, lallan nan ya kasance ja ko kuma ya kasance kore, ya halasta, saboda da an gani an san akwai farfara, amma kwalliya aka mata. Amma idan aka yi baki fa ba za a gani ba. Shi yasa daga cikin magabata akwai waɗanda suka aka danganta musu halascin haka, suka ga ba laifi, da aka tambaye shi sai yake, aka ce masa ya fuke yin wannan, sai yake cewa yace nughayyiru az-zahira wa ta'ba alaina usuluha, yace muna canza dai saman ne, amma can cikin wallahi yaki yana ne da yake. Shi yasa wata rana idan aka dan samu damuwa sai asiri ya tono, in gemu ne aka masa dayin din sai ya zama asalin inda gemun yake fitowa, sai a ganin fari, ko mutum bai kura idan shi sosai haka ba, irin kallon kuratan nan, to zai iya hangowa. To ba a sa baki, ba a yi, wannan misalin farko ce, ba a yi, haramun. Misali na biyu, misali a cikin misalan wannan shine akwai gyaran hanci. Gyaran hanci, Allah subhanahu wa ta'ala ga yadda ya zaɓi halicci mutum da hancinsa, to yanzu abu ya kai musu sai su je sai a miƙa musu da hancinsu, kamar yadda wani shaiɗanin mawaƙi da ya mutu ɗan Amerika ya je aka masa, ba sai na faɗi sunan shi a masallaci ba, aka yi mishi ƙarshe fuskar ta je ta cakuɗe, ana zargin wannan na ɗaya daga cikin sanadiyar rabuwar shi da duniya rabuwar sa da duniya domin kansa ta kama fuska shikenan ga baki da caje gwalgwale wai ya je a masa hanci irin na turawa alhali shi bakin American yana son a masa hanci mai kama da pencil saboda haka da aka je aka mishi shikenan sai abin ya daddagule kuma ciwo ya shiga na kansa shikenan sanadiyar mutuwar sa ke misali na uku shine gyaran haba inda gemu yake fitowa namiji sai mutun yaje a sasseta masa mace ta je a sasseta mata ga yadda haba ta take sai ta je da kwashi da gyaran wuya akwai wani lokaci wata matar wani shugaban kasa da aka yi ta gulma Allahu alam aka ce ta je an mata irin wannan can wani lokaci a baya haka nan suna gyaran kunne an kaiwa yanzu ana gyaran kunne sai mace ta je ga yadda Allah ya halicci kunnanta sai ta ce ita ba irin sa take so ba bari ta je a canza mata daga ciki akwai abinda suka kai suna yi a kasashen ture mace ta je ai mata gyaran kirjinta shi ma wannan suna yi ko a girmama kirjin ko a karanta shi sannan daga ciki akwai ta da koma da fuska mace ta tsufa ko namiji ya tsufa akwai shugabannin kasashe wasu an ce sukan je a musu irin wannan da sunan makeup sai a ga mutum kawai ya dawo ya zama matashi shekarun shi 80 ko 70 amma sai a kallon sa kamar shekarun shi 35 ko 36 ko mai kama da haka haka nan daga ciki akwai zuwa da mutane suke yi ai musu gyaran hannu irin naman nan da yake fitowa ijibgi naman tsufa sai su je duk a ciccire musu shi daga ciki sukan je a musu gyaran kumatu nan a gyara fuska idan fuskar tana da fadi sai ta ce ita ba ta son fada fuska tana son siririyar fuska ce sai a je a matsa kumatinta sai fuskar ta dace ta zama siririya duk wannan a ci gaban su da suke da shi a duniya to yayi mafi muni da ya bayyana shine abin da suke ci mishi at-tahawwulul jinsi transgender mace ta je a maida ta zama namiji namiji ya je a maida shi ya zama mace duka wannan ya kai akwai wanda ya halasta a wannan babu shi ne wanda aka haife shi a matsayin khunsa shi ne wanda ya kasance Allah ya halice shi yana da gabobin maza da gabobin mata a wajen malaman fiqhu kenan a wajen likitoci suna tarifin khunsa da cewa shi ne wanda Allah ya halice shi da kwayoyin halittar maza sannan kuma da kwayoyin halittar mata a wajen likitoci kenan akwai bambanci tsakanin tarifin al-khunsa tsakanin malaman fiqhu da likitoci su malaman fiqhu suna kallon zahiri ne ya zama yana da mabala mabalul dhakar da mabalul unsa ya zama yana da wajen bawali na namiji sannan yana da wajen bawali na mace sannan kuma kila wasu gabobi da suke bambanta na mace daga namiji su bayyana a gare shi shine ake ce masa khunsa malaman fiqhu tun a da sai suka bada ka'ida sai suka kasa khunsa gida biyu akwai mushkil akwai ghayru mushkil al khunsa ghayru al mushkil shine wanda aka gane ta ina yake bawali ko kuma ta ina bawalin sa ke fara zuba shine suke da kaida take cewa al khunsa idza zahara mabalu zala iskalu mata maza idan wajen bawalin sa ya bayyana aka gane ta ina yake bawali a wajen malaman fiqh to yanzu ba mushkil bane amma al mushkil shine wanda aka gaza gane ina ne yake bawali yana bawali ta inda namiji ke bawali yana bawali ta inda mace ke bawali aka kasa tantancewa to wannan shine mushkil matsalolin sa na da yawa daga cikin matsalolin sa akwai matsala aure ba zai yi aure ba daga cikin matsalolin sa malaman fiqh da yawa sun tafi ba zai yi limanci ba matsalar sa mai girma ita ce matsalar gado wani irin gado za a bashi gadan mace ko gadan namiji to kun ga mushkil kenan to malamai suka ce na wannan zamanin bincike ya tabbata ana zuwa idan an fahimci cewa ga inda ya fuka karkata ya fuka karkata da ya zama mace ko ya fuka karkata ya zama namiji to malamai suka ce ya halassa za a iya masa jiraha tibbiya masa surgery ai masa aiki domin a juyar da bangaren da wannan ya halasta shine suke ci mushi at-tahawwulul jinsi al-mubah canza jinsin halitta wanda ya halasta wa ake wa ba al-khunsa mata maza kuma da sharuddan su aikin domin duk waɗannan abubuwan masu hadari malaman musulunci idan aka kawo musu likitoci suka musu bayani to kuma sai sun ba da sharuɗa sharuɗan daga ciki a tabbatar da cewa nasara aikin ta fi rashin nasara kada a ce za a yi kuma tsammanin rayuwarsa ta kasance kadanci sai a ce za a yi aikin nisba percentage na rayuwarsa kashi 30 amma mutuwa kashi 70 ko bai halarsa a yi aikin ba a bar shi ya ci gaba da rayuwarsa haka a yi ta masa wa'azi har ya koma ga Allah akwai mutanen da Allah ya halice su da jarabawa kowa da irin jarabawar shi in ya bauta wa Allah sai Allah madaukakin sarki ya bashi rayuwa mai kyau ta har abada a cikin aljanna ba wanda zai gane kunsa ne ba wanda zai gane mata maza ne a cikin aljanna domin aljanna ba matsala duk abin da kike tunani na matsala a duniya to ba shi aljanna sai dai in ke ce kike sha'awar matsala a matsayin jin dadi a aljanna to shike sai wata tace ita tana son ta ci unzu a aljanna wani abu da ake ce mai unzu unzu cin unzu matsala ne ko wata tace tana son ta ci gora a aljanna Allah zai bata ta ci yawa amma a duniya cin goro da unzu matsala ne in fadi da karfi kuji ba to kun ga wannan kenan at-tahawulul jinsi ya kasu gida biyu akwai na halal akwai na haram na haram mutum lafiyar shi lau saboda rena Allah sai ya ce kawai shi namiji ne so yake a mai da shi mace ko ita mace ce kawai so take a canza da ta koma ta zama namiji alhali Allah hatta a hukunce hukunce sai da ya haramta mace tai burin abinda namiji yake da shi wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd min rijali nasibun mimma iktasabu wa lin nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alu Allah min fadli wannan ayar abinda ya faru mata ne suka so a farlanta musu jihadi su zama sojoji shine Allah ya saukar da wannan ayar yace a kowa da aikin sa ba a yi mace don ta sha wuya ba ita mace an yi ta don ta ji daɗi ne kuma a ji daɗi da ita saboda ita ba 'yar wahala ba ce amma namiji shi ne wanda yake cikin wahala shi ke cikin wahala shi ne aka halice shi don ya sha wuya to kun ga waɗannan su ne canza halittar Allah a yanzu zamani yazo za a yi ta ganin abubuwa na ta karuwa irin wannan to sai gaba ta biyar gaba ta hudu ta karshe ita ce at-tajmilu bi ma'ana i'adati zinati al-khalqiyati za'ila gyaran jiki da nufin gyaro dawo da abin da aka rasa ga yadda Allah ya halicci mace sai wani sanadi na hadari hadarin nan ko na mota ko hadarin gobara wani iyadu billah wuta ta kona ta sai ta canza ko kuma wani iyadu billah a ce wannan ruwan da ake ci mishi ruwan acid sai ya shafe ta to me hukuncin wannan domin ta je a can a dawo da ita yadda take shine sai muka ce wal maqsidu minhu izalatu aibin khalqiyyin natijin min maradin aw karifatin 'aribatin qasadmatil mughuriyyati aw al hariqi aw radd ma talafa fil jismi manufar wannan gyaran jikin ita ce kauda abinda aka samu na matsala saboda ciwo mace tayi wani rashin lafiya sai ta rasa wani abu wanda Allah ya halicce ta da shi na adanta ko kuma hadarin mota ko kuma hadarin gobara ko kuma kamar yadda muka faɗi wani sinadari na ruwa aka yi zuba a jikinta sai ta rasa wannan adan da Allah ya halicce ta da shi to manufar wannan gyaran jikin shine ya za a dawo mata da wannan abu da ta rasa babban malami cikin manya-manyan malaman ƙasar Saudi Arabia wanda ya rubuta littafi akan wannan babu akan sai ya samu PhD din sa profesa ne Sheikh Muhammad al-Mukhtar al-Shinkiti yana nan da ransa yana da majalisi yana da kujera a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kujerar sa majalisin sa na cikin wuraren da ake cika a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ga wanda ya taba zuwa to Sheikh akan wannan binciken nasa kundin binciken sa ya kai shafi wajen 900 yayi sai da ziyarci kasashen duniya da yawa to a cikin wannan littafin nasa ahkamul jirahati tibbiyya yake cewa wa inna ma nazarna ila al uyubi allati tujadu fil jismi fa inna najiduha ala qismayn aiboban da suke faruwa a jiki sun kasu gida biyu uyubun khalqiyya akwai aiboban da suka shafi halitta wa hiya uyubun nashi'a fil jismi min sababin fihi la min sababin kharijin anhu فيشمل ذلك ضربين من العيوب وهما العيوب الخلقية التي ولد الإنسان بها العيوب الناشئة من الآفات المرضية التي تصيب الجسم أقوين فرقو أيبو بنها لتا ولن دسكي باروا أجكم متن أكي ممتشي أجكمني أكي سامن أيبي سوكما سنك سجدابي أقوين أيبن دأك حلتشم تدشي akwai kuma aibin da rashin lafiya ne ya samar da shi sannan akwai aibi na biyu kaso na biyu shi kuma sune uyubun muktasaba bari'a kenan aibobin da suke zuwa su samu mace saboda me saboda kila hadarin mota ko kuma gobara ko makamancin haka wato dai karfafa abin da muka fara saboda haka malaman musulunci sun ba da fatawa duk abinda asali aibi ne a jikin mace to ya halasta a kauda shi a gyara shi a dawo da ita halittar ta zama mai kyau cikakkiya wannan fatawar da malamai suka bada kenan ya halasta duk abinda ya zama aibi ne a halittar mace ko da shi aka haife ta ko kuma daga baya ya same ta saboda ta yi rashin lafiya ko hadari to ya halassa idan akwai aikin da za a mata domin a kauda wannan aibin to ya halasta ya halasta idan an haifi mutum da yatsu shida a cire daya yatsu shida idan cirewar ba za ta haifar da matsala ba na in nace ya tsu ba ina nufin cindo ba fa ya tsu sosai sai a ce ga wata ya tsinta shida in tai haka sai a ga wani abu far haka kamar takalmi to ya halasta aje a cire wannan domin maida ta zuwa ga asalin halittar duka ƴan adam daga ciki akwai abin da suke ce mishi taqshirul wajhi kankara fuska kamar misali akwai ciwon zanzana da aka rika yi da ciwon agana idan mutun ya warke sai fuskar shi ta huhuje to an gano a bincike ana binciken da ake bincike ya tabbatar da ana zuwa aje a kankara fuskar ta ta dawo ba wannan cin zanzana ya halasta sannan ya halasta a kauda pimples domin pimples ai ba halittar mutum bace haka duk wani kurji da ya fito a jiki ko kari ya halasta a yanke shi ko a kauda shi sannan ya halasta idan gashin mace gabaki ɗaya ya zube sai aka ce ga wani aiki da za a mata a dawo mata da gashin ta to ya halasta in akwai wannan aikin a je a sa mata gashin ta domin asali Allah ya halice ta da gashi to wani ciwo ya sa sai gashin nata ya zube kuma likita ya ce ba a tsammanin gashin ta zai dawo amma za a iya sa mata wani to yanzu wannan ba sunan shi waslu ba ya tashi daga la'anar alwasila ya zama i'adatu zinal khalqiyya azza'ilani adanta ne ya tafi wanda Allah ya halice ta da shi to ya halasta ta dawo a dawo mata da kayanta in likitoci za su iya su dawo mata da kayanta sai mace wani ciwo ya faru da ita fuskar ta mukade ya halasta ta je a seta fuskar ta dawo daidai ta dawo daidai domin ba ta gama rayuwa ba kuma wannan zai iya jawo mata matsala a cikin rayuwarta in duk akwai abin da za a yi mata wannan shi ke to wannan shine shi ita ce shine kaso na hudu yanzu duka kason mu hudu sun cika na farko tsare azu wanda Allah ya halicci domin mun ba da ka'ida cewa duk mace duk dan adam kai to Allah ya halicce shi kyakkyawa ne asali ko da za a kalli wani abu a tare da shi to a ce bai yi ba shi wanda ya kalle shi shine bai mai ba da za a yi binciken keke da keke to shi mai kallon cewa wannan bai da kyau to shi ma sai an gano abin da bai da kyau inda wancan ya fi shi kyau ga misali idan muka shiga cikin jajaye a irin kasashe na turawa da kasashen laraba da kasashen indiya da su china suna ganin mummuna na saboda ne saboda launinmu amma akwai inda da an shiga sai ya ga kawai fata suna fashewa kin ga shi mun fi su kyau kenan kawai sai fata su ta rika fashewa a hajji na taba hada sahu da wani kusa da ni bazan ce kafa shi na zubar da gwalando ba saboda faso amma a farfashe take da kiri ke iya tafiya irin mutanen Afghanistan din nan ne masu gimu da yawa to kafa shi ta farfashe saboda ya zo Saudi Arabia yanayin kasar Saudi Arabia ba irin yanayin kasar su bane amma mu ga mun lafiyar mu lau in ba da ƴan maramara da nake ba wani abin da nake wani ma sai ya da lafiyar shi lau ba abin da yayi ko ciwon kai bai yi ba mun ga wannan kenan saboda ka akwai duk wani dan adam Allah ya halice shi da kyau to abu na farko shine aka ce mana ana gyaran jiki da nufin tabbatar da halittar da Allah ya yi wa mace ya halasta ta gyara jikinta domin tabbata halittar ta da Allah ya mata kyanta da Allah ya mata muka ce wannan ya halasta na biyu shine wanda muka fara yau kai a bisa asalin kyan da Allah ya bata muka ce ya kasu gida biyu wanda ya halasta shine wanda ya cika wasu sharuɗa shida mun ambace su wanda bai halasta ba shine wanda ya saba koda ka'ida ɗaya daga cikin ka'idojin nan guda shida sai na uku shi kuma shine me shine tabyiru khalqi tabyiru al-azina al-khalqiyya canza asalin adam muka ce ya kasu gida biyu akwai wanda ya halasta akwai wanda bai halasta ba shi yafi yawa a ciki domin manufar shedan ce duk wanda ya aikata tabyiru khalqillah to wannan manufar shedan yake tabbatarwa rantsuwar da shedan yayi a gaban Allah yana so ka shedan ya kafara domin dama ba zai yin ba to yana cikin waɗanda suka ba goyen shedan goyen baya kai ya kafara canza halitta Allah kuma mun buga misalan su da yawa muka ce akwai kuma wanda ya halasta shine muka kawo misalin khunsa ya halasta aiwa al-khunsa at-tahawul al-jinsi idan likitoci sun tabbatar daga bangaren da zai iya rayuwa da shi ya karkata kuma tabbas zai rayu in an masa aikin to ya halasta mata maza in an ga ya fi karkata zuwa ga namiji a mai da shi ya zama namiji kawai idan kuma zai karkata ya fi karkata zuwa ga mace a mai da shi zuwa ga mace malamai sun ba da fatawa halaccin haka sai gaba ta hudu ta karshe ita ce dawo da kyan da mace ta rasa nata sakamakon ciwo ko kuma hadari ko kuma wata cutar wadda aka mata ya halasta mun gane yayi to waɗannan su ne daga cikin misalin ƙari wanda ya halasta wanda na san ina za ku tambaya shine sa haƙurin maka me matsayin shi ko mun yi magana shi a wancan karan sa haƙurin maka halal ne sa haƙurin maka ƙari ne a bisa ado kuma ƙarin da bai canza halittar mace ba saboda ya halasta mace idan tana buƙatar haƙurin maka ta sa ko ta je hajji ko bata je ba yawwa gara ma ta sa bata je ba din domin ta kaucewa riya kawai me yasa kika sa ta sa wa mijinta ne yana so shi ce ba ta sa bane dan a ce mata alhajja ba ta sa bane dan a ce mata ta je hajji ta sa ne dan ado ba laifi kamar yadda namiji ya halasta zai iya sa haƙurin maka namiji idan me idan likita ya ce a sa masa saboda kila yana da matsalar haƙuri sai aka ce abinda zai magance masa matsalolin haƙurin nan shine a sa ya sa haƙurin maka to ba laifi zai sa mun gane yayi to sai abu na ƙarshe wanda na ce muku dole sai mun yi su akwai wasu ka'idoji guda 11 waɗanda dole a kula da su ga baki ɗaya a dukkan gyaran jiki الضابط الأول قاعدة تفرقه أن يكون زينة حقيقية لا موهومة ده أدن ده متزاعي ده أبنن جارن جكين ده متزاع تجي أمتع كوتي توي كسن شي تبس أدنني با كوتنا ني أكي زم أدوبا شيني وند ني رد جنسا وند أكي وأماري وند هوكاتي kage ka kasa gane ta wallahi in kaga wata sai kaza ta ebe bici to ina ado a cikin nan ku ji wata ka'ida tana da muhimmanci ka'ida ce ta fiqhu malamai suna da ka'ida suna cewa kullu ma juwiza bihi an haddi yantaqilu ila ziddi كل ما جوز به عن حده تو ينتقل الى ضده ده ابن ده aka ce ga yadda zaki sai kika zake wajen yi kika wuce gona da iri to zai tashi daga asalin hukuncin sa ya canza ya zama kishiyar sa an ce miki halal ne sai kika je kuma kika wuce gona da iri wajen yi to me kishi halal haram saboda kai ya kasance gyaran jikin da mace za ta yi ya zama haqiqatan ya zama zinatan haqiqiyya la mawhuma ya zama tabbas sunan shi ado masu hankali sun tabbatar da cewa wannan ado ne ba rudaddu ba saboda don Allah irin wannan kwalliyar da ake yi ta a ƙara ai wannan abin ka ga wani abu haka farfar ka ga nan nan an sa wani kala wata kala nan wata kala nan fuskar mace ta koma kala 57 to dan Allah wannan ba ku daina yi ku daina wa yara dan Allah in za su yi aure yayi yawa ayi sesa sesa ka'ida ta biyu Allah ya kuna taghyiran li khalqillah ku ji wannan kan gyaran jikin da zaki canza halitta Allah kike kuma mun bambanta su kai ya zama zaki gyara jikinki amma halitta Allah kike canzawa in canza halitta Allah kike yi to shedan kike goyen baya kuma mun buga misalin canza halitta Allah ka'ida ta uku ad-dabitu salis Allah ya tasabbaba min ajlihi dararun ajilun aw ajil kai ya zama kije gyaran jiki amma zai haifar miki da wani ciwo na yanzu ko kuma sai nan gaba za a ce ai yana haifar da kansa ko yana jawo ciwon koda ko yana haifar da ciwon hanta akwai wannan bayanin ko babu shi to duk adan da zaki yi kije ai miki gyaran jiki ki tabbatar da cewa akwai tabbas ba zai haifar miki da wani ciwo na yanzu ba ba zai haifar miki da ciwo nan gaba ba maye maye wasu sun yi tambaya kan wasu maye maye rannan ka'idar da muka bada kenan ad-dabitu ar-rabi' ka'ida ta hudu an taqsida bi fi'lihi al-mar'atu tazayyuna liz-zawji khassatan ya zama duk gyaran jikin da mace za ta yi to manufarta ta kasance mijinta za ta wawa fala tubdihi li ghayrihi bi halasta tabayyana wa wani ba in tabayyana wa wani to ya zama ne tabarrujul jahiliyyatil ula shine tabarrujul jahiliyyatil ula shine mace ta kwalliya ta fito tana nuna wanda ba mijinta ba har muharraminta har muharraminta irin wannan gyaran jikin miji kai ake wawa kinan ba za a yi wa saurayi ba yawa ba za a yi wa saurayi ba ka'ida ta biyar Allah ya kuna fi fi'lihi israfun wala tabzirun kai ya zama akwai bannar dukiya a cikin kuma kai ya zama akwai almubazzaranci wasu malamai sun bambanta tsakanin abin da ake cewa israf da tabzir suka ce israf zuba dukiya a cikin abin da haramun ne tabzir banna ta dukiya a cikin halal yanzu akan ba mu labari a ce mata sukan je a musu gyaran jiki a manya-manyan birane har na miliyan ɗaya akwai fima ko ka ji sun ce fima wallahi nabiyuka mithlu khabir to wannan ba daidai ba ne sesa sesi ka'ida ta shida Allah ya kuna waqta ada'ihi kashfu awra kanki je za a miki kuma al'aura ki ta bayyana duk inda za a yi miki ajab ya zama wata za ta ga al'aura ki to bi halasta ba bi halasta ba in har wannan ajab sai al'aura ki ta bayyana ga wanda za ta miki to haramun ne ki je ta miki haramun ka'ida ta bakwai Allah ya kuna fihi tashabbuhun bir rijal kai ya zama adan da mace za ta yi gyaran jikin da za a mata ya zama kuma za ta koma ne tana kama da namiji wannan haramun ne kake adan da zai koma kuma ki zama gyaran jikin da za ki koma ki zama namiji mace mace ce namiji kuma namiji ne ka'ida ta takwas Allah yuf'ala dhalika tadlisan lil khaibi har a je ai wannan abun domin birin-birin ga mai neman aure. Yawwa, ta je a yi ashe ba haka take ba, ya zo ya zata da gaske ne sai an yi aure. Wannan yana cikin sababban da suke jawo a bata aure fa. Idan namiji ya auri mace ga yadda yake tsammanin ta kuma ta bayyana a gare shi, sai ta canza asalin yadda take. Sai bayan an yi aure ta bayyana a gare shi cewa ba haka take ba, fa huwa bil khiyar, yana da zabi. In ya ga zai ci gaba da hakuri da ita a rarata, to eh, in ko ba haka ba yana da dama ya ce ya fasa aure. A mazhabin Malikiya, idan ita ce ta yaudare shi, idan ita ce ta yaudare shi, to ita za ta biya shi sadakinsa. Idan kuma babanta ne ya hada baki da ita, ko shi ya mishi yaudarar ko wanta, to shi zai biya shi sadakinta. Ita kuma ta ci sadakinta in ya tara da ita. In ko bai tara da ita ba, tana da rabin sadaki. Sai ya tafi wajen babanta, ko ta je wajen wanta da ya aura mata shi, ya aura mata ita, ya aura mishi ita, ya yaudare, ya ce ba ni kuɗi na. Saudaka ba a yaudara. Ka'ida ta tara, an yakuna at-tabibu alladhi yujri al-amaliyata mukhtassan aminan idha kanat al-amaliyatu la budda min amin jiraha. Idan aikin sai an je asibiti ko an je wajen da ake yi na musamman, to ya zama wanda zai aiwatar da wannan abu na kwalliyar ko na gyaran jikin, ya zama kwararre ne a fannin. Kai ya je akwai wani abu da aka zuba, ana zuba sai mace ta yi ihu, ashe mai kwala fuska, mai kwala fuska. Sannan ya kasance amintacce. Yawwa, mace kenan ma. Sannan ya kasance mace ce za ta yi. In kuma na lura ne, wannan namiji zai iya yi ba yadda aka iya. Ka'ida ta goma, Allah yamna'a adaa ibadatin fi waqtiha as-salati. Kar ya zama a ce za a yi wa mata, za a yi gyaran jikin da in an yi bai son ruwa, in an yi ba sallah. In wannan na amara an taɓa faɗa min, an ce ba su sallah a rana. An ce ba sa sallah a ranar. To kada gyaran jiki ya hana wata ibada kamar sallah. Kun ga da wannan ne tintini malamai suka hana ƙona gashi. To me aka ce kuma? Ƙona gashi da aka ce bai son ruwa, wai ba a sa ruwa. Idan mace ta yi shi kenan ba za ta sa ruwa a kanta ba, to kin zama shedaniya kenan. Ka'ida ta 11, ya halasta ya juzu tajmilu bidduhun, ya halasta a yi gyaran jiki da mai. Awil mat'um, ya halasta a ba mace wani abu ta ci wanda zai gyara mata jiki. Awil mashrub, ya halasta ta sha wani abu wanda zai gyara mata jiki. Awil huquna, ko kuma in allura ake, ya halasta a mata allura, amma bi sharti an yakuna kullu wahidin minha ghayra mudirrin lil jism, ya zama kowanne daga ciki ba zai cutar da jikinta ba. Akwai wani likita a social media, nakan ga kan yi bayanai a abubuwa masu yawa, yana magana kan ulsa, yana magana kan cututtuka da yawa. Rannan na gan shi yana magana akan shaka fashi, ya faɗi aibuban shaka fashi da yawa. Shaka fashi, mace tana son ta yi ƙiba sai ta je ta sha, wai shine shaka fashi, da kuma maganin rage ƙiba. Duk ya yi magana kansu da aibubansu, suna da haɗari. So daga duk abin da za a yi, ya zama wanda zai ba da shawarar a yi consultant, to ya kasance amintacce, kuma ya zama ya san shari'a. Shi yasa a asibitocin ƙasashen Larabawa suna da wani tsari da suke da shi mai ban sha'awa suna da wani consultants da ake ce masa at-tabibu ash-shar'i shi likita ne amma ba likitan da ke zuwa mubashir yayi aiki ba shi yana office din sa ne duk likitocin da za su gabatar da wani aiki ga wani ko su ba wani magani ko su yi masa wani aiki to sai an je an masa bayanin ga yadda aikin yake shi kuma sai ya kalla a shar'ance sai ya ce to ya halasta ayi ko kuma bai halasta ayi ba Allah ka nuna mana mu kai ga wannan tsari ba likita bane shi zalla amma yana da ilimin likitanci amma shi yayi takhassusi ne a shari'a masanin shari'a masanin fiqhun musulunci ne to amma ya koyi wani abu na likitanci sama sama ta yadda in ana masa bayani kan abu zai gane to shi kuma sai ya kalli wannan abun a mahangar shari'a sai ya bada fatawa cewa ya halasta ayi ko kuma ya ce a wannan aikin bai halasta ayi shi ba to da muna da irin wannan zai sauƙaƙe abubuwa da yawa duk irin waɗannan sai a ɗauka a je a kai musu kafin ayi su kuma sai su ce ayi ko ka ayi to wannan shine iyakar abin da za mu iya gabatarwa a cikin majalisai biyun nan idan muka ce za mu ci gaba to kuma wasu mas'aloli za su yi ta tasowa kuma ba za mu gama ba kuma ba za mu ci gaba da karatunmu na Nabiyur Rahma ba wannan ratsi muka yi da dajiya a karatunmu wata biyu kenan muka saukar da kwanaki daidai har 60 muka yi wannan bayani saboda haka in Allah ya sa muna da rai da lafiya watan gaba za mu dawo littafin saboda haka abinda muka yi wannan ya isa in kuma an sake samun wata damar kuma za mu yi wasu bayanan aka ga akwai ta bukata ta a shirya bayani akan wasu hukunce-hukunce amma ba wannan ba wannan kam da izinin Allah mun kammala tunda muka bada waɗannan dawabit din mai hankali waɗannan ka'idojin guda 11 sun ishe ta da fahimta ta je ta dauke su a matsayin ka'idojin da za ta rika duk gyaran jikin da za ta yi sai ta ce a bari in auna ka'ida ta farko ta cika ka'ida ta biyu har zuwa ka'ida ta 11 in ta ga ta cika waɗannan ka'idojin guda 11 to sai ta je ta yi in ta ga sun saba shikenan sai ta hakura da wannan gyaran jikin ba dole bane sai an yi shi Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya tabbatar da mu a bisa bin shari'arsa ɗan uwa ƙarshe mu sani babu abin da yafi dadi fiye da bin dokokin Allah duk abin da mutum zai yi ya bi dokar Allah Allah zai ba shi mafita amma abin da mutum yayi na son zuciyar shi ko son zuciyar wani to abin bai zuwa masa da sakamako mai kyau saboda kuma yi kokari mu bi dokokin Ubangiji subhanahu wataala da ya tsara mana babu wani abu da muke buƙatar sa a rayuwarmu face akwai bayanin shi a cikin musulunci idan kika ga baki sani ba idan kika ga baki ji wannan abu to baki sani bane amma ranar da kika sani to zaki gane tabbas cewa akwai Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in insha Allah za mu tsaya ana